Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nigeria na iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen Radio VOA Africa mita 125 a birnin Yamai da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da muryar Arewa da Alol da kuma Niyya dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer suna iya jin mu kai tsaye da muke gabatar da shirin nan ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asari a lafiya. Sahabu Imam daga nan birnin Washington tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri a yau Litinin 26 ga watan Satumba shekara ta 2016. Kakanun labarai.
Yau Litinin din nan idan Allah ya yarda gwamnatin Colombia da kungiyar 'yan yakin sankurin kasar za su rattaba hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya ta ƙarshe. Shi kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Riek Machar ya buƙaci a yaƙi gwamnatin shugaba Salva Kiir matakin da zai sabunta ɓarkewar yakin basasa a ƙasar. Ƙasar Rasha kuma ta ce ba ta fidda tsammanin za a magance rikicin ƙasar Siriya a siyasance, to amma ta ce furuci ko kuma sanarwa da wakilan Amurka da Birtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya suka gabatar ƙila ya raunana wannan shirin.
To ka ba
ka san su wannan ƙasa su komai nasu suna ganin cewa kaman su ne daidai, mu kuma yanayin namu daban. Kamar misali
ministan tsaro na Najeriya General Masun Dan Ali Kubiyo mu ba labaran duniya don jin misalin abin da yake magana a kai. Aikin sake gina garin Bama zai ci kuɗi aƙalla biliyan 30. Wannan na da kaɗan daga cikin abubuwa da za mu kawo muku cikin shirin a halin yanzu, kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Alli. Yau Litinin din nan idan Allah ya yarda za a rattaba hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya ta ƙarshe tsakanin gwamnatin Colombia da kungiyar 'yan yakin sankurin ƙasar, matakin da zai kawo ƙarshen daɗaɗɗiyar tawaye a yankin yammacin duniya. Wannan mataki zai kawo ƙarshen yakin saruka noke ga dangadan wanda ya yi asali daga aƙidar ƙasar Cuba da tsoho tarayyar Soviet akan ƙasashe masu bin tafarkin mulkin demokradiyya. An ɗora wa rikici tsakanin gwamnatin Colombia da kungiyar Revolutionary Armed Forces of Colombia ko kuma FARC a takaice laifin mutuwar fiye da mutane 150,000 da kuma sa aƙalla mutane miliyan 5 hasarar matsugunansu ko kuma muhallinsu. Shugabannin ƙasashe 16 da ministocin harkokin ƙasashen waje da dama, ciki hadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, ake sa ran za su halarci bikin rattaba hannu a kan yarjejeniyar da za a yi a birnin Katajina mai tashar jiragen ruwa da aka kafa a ƙarni na 16. A yayin da a ƙasar Colombia ake shirye-shiryen rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya, a ƙasar Sudan ta Kudu ba haka al'amarin yake ba, domin tsohon mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar ya buƙaci a yaƙi gwamnatin Salva Kiir matakin da zai sabunta ɓarkewar yakin basasa a ƙasar. Wannan kira yana ƙunshe ne cikin wata sanarwar da aka gabatar a ƙarshen mako bayan wani taro da ƙungiyar Macha ta masu hamayya mai suna Sudan People's Liberation Movement ta yi. Idan ba a mance ba, a watan Agustan shekara ta 2015 ƙungiyar ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da gwamnatin Sudan, to amma sai aka yi ta jinkirta ƙaddamar da ita kuma galibi ta wargaje a watan Yuli bayan da ɓangarorin biyu suka yi arangamomi a birnin Juba. A martanin da ya mayar Ateni Wek Ateni, wani mai magana da yawun shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir, cewa Riek Machar mutum ne mai son ganin ɓarkewar yaƙi wanda ba shi da wani abin kirki ko kuma abin alheri da zai wa 'yan ƙasar Sudan ta Kudu tayinsa, mutanen da ya ce suna bigen ganin an samu zaman lafiya. Ƙasar Rasha ta ce ba ta fidda tsammanin za a magance rikicin ƙasar Siriya a siyasance, to amma kuma sanarwa da wakilan Amurka da na Birtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya suka gabatar kila ya raunana wannan shiri. Haka kuma a yau Litinin Dmitry Peskov, wani mai magana da yawun shugaba Vladimir Putin na Rasha, ya ce ‘yan ta’adda suna amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar wajen ƙara jin ɗamarar yaƙi. Galibi gwamnatin Siriya kan kira ‘yan tawaye a zaman ‘yan ta’adda. Rasha ta yi wannan furucin ne kwana ɗaya bayan da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya wani taron gaggawa domin tattauna mummunar tarzomar da ta kunno kai a birnin Aleppo, inda jiragen saman yakin Rasha da Siriya samfurin jet suka yi wa yankunan gabashin birnin waɗanda suke hannun ‘yan tawaye lugudan bama-bamai. Amurka da Faransa da kuma ƙasar Ingila su ne suka buƙaci kwamitin sulhu ya yi taron gaggawar domin matsawa ƙasar Rasha lambar ta yi amfani da tasirinta akan ƙasar Siriya don a kawo ƙarshen hare-hare akan kimanin mutane mai tan wato 175,000 waɗanda suka rasa mafita a birnin na Aleppo. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin da daddare a gogon Washington DC, idan Allah ya kai mu za a yi muhawara tsakanin ‘yan takarar shugaban Amurka, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam’iyyar Democrat da Donald Trump na jam’iyyar Republican, da zai zama lokaci mai muhimmanci a yakin neman zaben shekara ta 2016. An kiyasta cewa kimanin mutane miliyan 100 ne za su kalli wannan muhawara domin nazarin ‘yan takarar tare suna muhawara a karon farko. Waɗanda za su kalli wannan muhawara ba kawai za su mai da hankali a kan furucin da ‘yan takarar suka yi kawai ba, a’a za su kuma nazarci lafazin ‘yan takarar. Wannan muhawara yana da muhimmanci ga Donald Trump, ɗan takarar shugaba na jam’iyyar Republican, wanda ‘yan makonnin da suka shige yake ƙoƙarin cike giɓin da ke tsakaninsa da Mrs. Clinton wajen farin jinin jama’a domin ya fara rage gangancin da yake yi. A ɓangaren Hillary Clinton kuma, ‘yan takarar shugaba ta jam’iyyar Democrat za ta yi ƙoƙarin ƙara tabbatarwa magoya bayanta cewa ita ta fi dacewa da shugabancin Amurka ba Donald Trump ba. To, haka kuma jami'ai da shaidun gani da ido a ƙasar Afghanistan sun ce mayakan da suke alaka da ƙungiyar ISIS sun sake ƙwato yawancin yankunan da aka ƙwace daga hannunsu makonni bayan sun janye zuwa maɓuyarsu a tsaunukan ƙasar da suke lungu, bayan da jami'an tsaron ƙasar suka yi ta fatattakarsu ba ji ba gani.
Labaran duniya kenan, a gama je daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Jimma Ali ta gabatar. Madalla, Najeriya ta ba da tabbaci ga hukumomin Amurka kan mutunta ‘yancin bil’adama a fafatawa da take yi da ‘yan Boko Haram da sauran ƙungiyoyi, a tattauna da jami’an ƙasashen biyu suka gudanar a ɓangaren tsaro, wato a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Ministan Tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali mai ritaya shi ya ba da wannan tabbaci a hira da wakilin sashen Hausa Ladan Ibrahim Ayawa.
Ka san su wannan ƙasa, su komai nasu suna ganin cewa kamar su ne daidai, mu kuma yanayin namu daban. Kamar misali zan baka, a 'yan ta'addanmu suka shiga gari duk da dabba da ƙananan abubuwan da suke masu halittu duk suka shi, to akwai take haƙƙin da ya fi wannan? Su in sun duba ɓangaren su suna da nasu wannan haƙoƙin, amma mu ma muna da namu haƙoƙin. Shi yasa kake gani wani bi muna samun babbantuwa a tsakani, amma dai mu masu bayani kamar sukan ce sojojinmu suna yin ba daidai ba, abinda bai kamata ba. To kuma mu ma muna da ƙa'idodi, rule of engagement, da muke faɗa cewa kamin ka harbi mutum sai ya zama cewa za ka kariya kanka ne. To amma wani bi sai ya wuce haka. Kamar in baka misali, za ka je ka kashe mutum sai ka ɗauki abin ganda ya kake harben tanki ka kashe mutum da shi, haka wanda ya wuce haƙƙi. Su ne ake ce ma Geneva, ƙa'idodin Geneva. To mutanen nan ba su amfani da wannan ƙa'idodin. Wanda ya zo ya harbe ka da babbar bindiga ta artillery zai kashe mutum ɗaya, kai kaje zaka doki karamar bindiga ka harbe shi so abun da yake faru amma muna musu bayani ko yaushe cewa su gane ba wai a'a mu muna hita kaidodi ko saboda muna son mu yi bane saboda mu kashe bala haddin a'a muna yi gurgudu abinda ake cewa minimum force karamin karfi abinda duk yayin kamata wanda ya kamata ka harbe kamar yanzu misali zan baka ma ka doki hama kace zaka kashe sauro kaga banna karfi ne to shi ake cewa gurgudu sai ka duba abinda ka gani shin wannan da zan harba daidai da abinda ya kamata a harbe shi da shine abinda sojojin mu suke yi kuma shine muke cewa ka'idodin harbe ko rules of engagement to amma su nasu suna ganin wannan din ma da muke yi ba haka bane ba daidai ba amma ya kamanta da abinda su a nan mutum ba zai dauke abun yakin tanki ba harbe mutum da shi ba sa wannan to amma yaudana mutane su ba su da kaida komai suka samu kashewa ne kawai komai ka manta shin hal guba suka ji suna samun ruwa da dabbobi da mutane su ci su mutu kaga duk wadannan abu kaidodi su sun sani ba daidai bane su suna yi mu ba mai za mu iya wannan ba to shi yasa kaga cewa ko yaushe muna dan samun cikas tsakanin mu da su
ku tausaya ku agaza wadanda ku kai garkuwa da yan mata
ministan tsaron Najeriya General Masun Daran Ali Akaji Gwamnatin jihar Borno ta kira ga gwamnatin tarayya da kungiyoyin agaji su tallafa mata a yunkurin sake gina sassan jihar da rikicin Boko Haram ya shafa. Kwamishinan sake gina jihar Dr. Babagana Umara wanda yayi wannan kira a hira da wakilin sashin Hausa a yankin ya ce jihar za ta kashe akalla biliyan 30 wajen sake gina garin Bama inda gwamnatin jihar ta tare yanzu domin sa ido kan wannan aiki.
A cikin kashi da likati 75 na gidajen nan duka an kone. Banda makarantu banda asibiti so mun zo ne gida gwamna Abuna Borno ya ga mana mu zo fara aiki a Bama ko kwanan mu goma mun fara gine-gine wannan wuraren kuma insha Allah ba za mu tsaya ba daga nan har zuwa watan Disamba kamar da ya ku kun gargadin karfin mu kuna za mu
kamar gidajen ne kuke sa ran za ku sake ginawa ne wurin da aka lalata a cikin garin Bama
a'a wannan gidajen da yawa ne fa kallon mu ba za mu gina gida kasa da dubu goma abinda mu kamanniyan mu da gaba daya ba mu za mu gina amma kafin yana bukatan kuɗi yana bukatan kuɗi sosai don saboda haka ba za mu yamu ce za mu gina Bama duka a cikin kwana kaɗan amma insha Allah niyan mu da ba za mu saya ba mun ba mu da kuɗi kuma za mu dangaka wannan da aka yi Bama ba karamin banna ba in kake so ka sa Bama ka gina komi da komi har da gidajen gwamnati ina gani ba za ka ka kashe kafa da biliyan 30 don saboda muna da public buildings guda 86 makarantansu da aka ce musu bokops wanda aka kwani shi ba da biliyan 3 ko ba ka ba contract ba da biliyan 3 balle contractor ko direct labor ko saboda haka matsalar mu na da dai shi ba gidan mu gaba ne yana kokari amma gaskiya mun koyi hali muna ne wato mu kawo wajen federal government wannan gwamnati da wannan gwamnati da su taya mu
daga jamhuriyar Niger kuma hukumomin kasar sun yi gargadi ga waɗanda suke da zama a gabar koguna inda ruwa ya saba barna da cewa su yi shirin tashi ga Suleiman Muni Barma da rahoto
sanarwar da ƴan kasar Mali suka bayar akan shirin su na budewa ruwan dam-dam din su kofofin wucewa saboda a cewar su ruwan kogin ya fara kwararowa da ƙarfi daga can tushe wato idan sa dake futa Jalon a kasar Guinea-Conakry ita ce ta sa kungiyoyin agaji da hukumomin Niger yunkurin karfafa wani babban shamaki tsakanin ruwan kogi da wasu unguwannin birnin Yamai waɗanda tuni ruwan ya fara mamaya bayan ya nutsar da gonakin shinkafa ministan ayyukan shinkai Lawan Magashi dake ziyartar wannan shiya cewa yake
mutanen da suka san suna gurin da ruwa yake ci su mai da hankalinsu da gaugawa su gusa su koma gurin da za a kebe musu yanzu mun samu labari ruwan ya yi karhin Bamako kenan daga Bamako yana zawa kenan banda ruwan sama da yake kara karhin isa ruwan ta ita kanta isan ya kwaso daga can futa Jalon yana zawa yanzu ya huce Bamako kenan mu shirya tun yanzu mu kwanda shirin cewa ya kamata wanda suka san suna gurbin ruwa su gusa mishi tinkan yazo saboda ba mai tsare shi za mu yi kokarin da za mu yi komai na hannun Allah.
Wannan barazanar ambaliya a dalilin batsewar kogin Kwara ko kogin Isa na bayyana ne a wani lokacin da manoman shinkafa ke murmurewa daga barnar da ruwan sama suka haddasa wa gonakin shinkafa a shekarar 2012. Saboda haka Alhaji Habu Ali, daya daga cikin masu hannu a ayyukan samar da shinkafar da aka noma a Niger, ya nuna zulumi akan abin da ka iya biyowa bayan bude kofofin dam-dam da kasar Mali ta ayyana shirin sa.
Su manoman da suke noma da mu da ke ba su rijiba su muke ba su kuɗi don mu jiran shinkafa san shira duk yana shahiyar mu. Tunda ka ba mutum kuɗi akan kana jiran ya baka shinkafa san shira ya zan bai same ta ba kuma talaka ne kaga sai baya da zakai. Dole sai dai ka saurara mishi. Sai ka ga kuɗin ma an kai wajen shekara nawa kadan 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 tunda ba su yin su noma su biya gaba ɗaya. To yanzu mu da ma kira da muke gwamnati a samu tun daga abin da ya shahi jihar Talibiri har abin da ya kai sauran jihohi na ƙauye nan zuwa ga yanzu kasance akwai dam wanda ya zamanto ruwan suka zo da ƙarfi za su zo su shiga wannan dam su tsaya sai lokacin da ake buƙatar su a buɗe.
Baya ga ƙasashen Guinea-Conakry da Mali, a nan Niger jihohi uku na yankin yammacin ƙasar da suka hada da Talibiri, Yamai da Doso, kogin Kwara ke ratsawa kafin ya shiga Najeriya don fadawa tekun Atlantika. Kuma duk da inda ya ratsa, al'ummomin waɗannan ƙasashe kan samun albarkatun da suka hada da noma, kamun kifi, kiwo da ruwan sha. Sai dai sau tari kogin na Kwara kan haddasa asarar dukiyoyi wa waɗannan al'ummomi a duk lokacin da ya batse har iya wuya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu haka dai hukumomi a jihar Katsina suna ci gaba da tsare babban sakataren kungiyar murya talaka na ƙasa Bishir Dauda Sabuwa da wasu mutane biyu kan zargin yada ƙarya. Ga Murtala Faruk Sanyin na da ci gaban wannan rahoto.
Mansur Alimashi shine mai baiwa gwamnatin jihar Katsina shawara akan sha'anin watsa labarai.
Gwamnatin jihar Katsina ba ta kai wani koke ba gaban hukumar yan sanda, kuma gwamnatin jihar Katsina ba ta ba da umarni ta ce a tayi a kamo mutane ba a tsare. Yancin fadan albarkacin baki da mutane suke amfani da shi suna faɗi, amma kowa ya san ko a musulunci ko a wani irin bangare na mu'amala ta duniya, yancin fadan albarkacin baki bai baka dama na kakago labari ba na wanda zai zo kawo wata hitina ko ya jawo salwantar rayuwa ko dukiyoyin mutane. A wayannan mutane wanda ake zargi, labarin da suka rubuta ya jawo da mamad zaman lahiya a cikin jihar Katsina.
To sai dai a lata bangare, rundunar yan sandan jihar ta Katsina ta tabbatar da kama sakataren na muryar talaka tare da wasu mutane uku, inda ta ce tuni da ta gurfanar da su a gaban kotu. DSP Salisu Agaisa shine kakakin rundunar yan sandan jihar ta Katsina.
Akwai yanci na albarkaci ko kuma fadin albarkacin baki, amma wannan bai sa kai wuce gona da iri ba na fadin abinda baka da tabbas akan shi, ko kuma ka kirkiri wani labari na ƙarya kana yadawa ga jama'a. Sun buga wasu labaruka ne wanda ba su da tushe bana shafin suna sada zumunta cewa an sai makara guda 300,000 da gwamnatin mai girma gwamnatin jihar Katsina akan 80,000 da 40,000 an rabawa masallatai, wanda yayi sharhi akai cewa gwamnati yana son jama'a jihar Katsina su yi ta mutuwa. Wannan labari ne da bai da tushe kamar yadda bincike ya nuna. Sun amsa wannan laifi da ake tuhumar su da ake zargin su da aikatawa, wanda hakan ya ba mu dama mu gurfanar da su a gaban kotu.
Tuni dai da kungiyar muryar talaka ta yi Allah wadai da wannan kamun da aka yi wa sakataren ta, lamarin da ta kira koma baya ga tsarin demokradiya da kuma yancin bayyana ra'ayi. Zaidu Bala Birnin Kebbi shine shugaban kungiyar na ƙasa.
Ai da baya inda an kai, to ita gwamnati PDP babu irin rubuce-rubucen da ba a yi kanta ba, har Allah ya kaddare an ka samu wanga canji. To muna ganin da cewa ga gwamnati ta canji, wadda aka san ranta wa mutane adalci, ta kitowa ta wa mutane adalci suna yin gaban kansu. Da haka nake kira ga babban murya da mahukuntan jihar Katsina, to su gaggauta sako shi daga nan zuwa Narba. In har ba su sako shi ba, za mu fara zanga-zanga daga Kaduna da nan mu baza ta zuwa Abuja da sauran wurare da yawa.
Yanzu haka dai Bishir Dauda tare da sauran mutanen biyu da aka kama su tare, wato Jamil Mabai da kuma Umar Faruk, suna ci gaba da zaman remain a kurkuku. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Saboda har kokon na duniya duk abin da aka inganta.
Batun yancin faɗin albarkacin baki musamman a kafofin sada zumunta shine maudu'in shirinmu a daren yau, sai mun ji daga gare ku. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare
dam. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A makon da ya gabata, cikin shirinmu na goren sallah, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kwanni, Haruna Mamman Bako, ya haɗa mana rahoto na musamman dangane da irin rukon sakainar kashi da ake yi ma ɓangaren ilimi a jamhuriyar ta Nijar. Yau za mu ɗaura daga inda muka dakata cikin tattaunawar shi da mahukunta a ɓangaren.
Abun rainawa, himma da ƙwazo, ƙoƙarinmu shininku.
Shi ma Malam Abubakar, wanda ya shahi shekaru 14 yana bada karatun boko a cikin karkara daban-daban na kasar, na cewa har yanzu fa akwai matsaloli game da karatun boko a yankunan karkara a jamhuriyar Nijar.
Matsayina na sanya wanda yana jiya nake da tsawon shekara 14, yana jiya yana cikin kauyuka yana sanya ma kenan. Sai in ce matsaloli iya gurgudu, babu irin waɗanda ba mu gani ba, kuma babu irin waɗanda ba mu sani ba. Magana gaskiya, a sanya man aiki ne wanda yake da matsala sosai, domin duk da kake ganin an sanya tsakana da Allah, duk irin zai faɗa maka matsalolin da ya fuskanta, duk wani zai faɗa maka, sai ya rago da su. Na farko, shi karanta suwa bai taɓa wakana ba, babu gudunmuwa uwayen yara. Karanta suwa bai taɓa tahiya ba, babu gudunmuwa gwamnati. Karanta suwa bai taɓa tahiya ba, babu tamu gudunmuwa mu kan kanmu shanin. Matsalolin sun kasu kashi uku. Na farko, yanzu in ka ɗauka akwai ƙauyukan da yau in ka ci recruitment za ka yi a baka yara, tsakana da Allah sai ka komo Meri ka ɗauki register, ka je kana da ta register za ka yi recruitment ɗin. Daga wannan matsala ce babba. To uwayen da suka yi irin wanga suka hana yara a rubuta su, to kai a naka tunani wani irin gudunmuwa za su baka. Dai kenan. Matsala ta biyu, yau mun mai da aikin kawai wurin neman kuɗi. Karanta suwa bashi sai kana da bukana da su, yaran nan ka ɗauki su tamkar ƴaƴanka. Karanta suwa bai sai da vocation, sai ka tabbatar da cewa aikin nan da kake yi amana ce ka ɗauka. Sannan duk aikin da kake yi ka tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka akan shi. To matuƙar bamu da wannan tunani na cewa mu aikin nan ya kasance mu dai mun yi shi kawai don neman kuɗi, in ayi in ka ayi oho. Misali, kana a matsayin ka na ansanyan, ka je ƙauye ka yi ƴanmuwa, biyunmuwa, turwanmuwa, mu koma ɓangaren gwamnati, babu fekir, mai baka bashi ya daina baka. Abincinka ya yi nisa, shin ta ansanya man za ka yi koko ta cikin kai za ka yi.
Malam Adamu Aliyo, shugaban kungiyar uwayen 'yan makaranta na boko na garin Masalata, ya ce fa matsaloli game da boko a yankunan akwai su da dama.
Abin da matsaloli su dai yara, kaga wasu an ce su tai makaranta sai su laɓe su, kenan mu kuma in mun zo mun matsa musu sai su ce ai ba a karanta sadiyar su.
Su ko malaman makaranta mi an matsalar ku
da? Abin da mu bamu da wata matsala tsakanin mu da su. Ni dai an ka zaka an ka matsa min cikin gari, an ka ce ba a karatu, ni a zuwa in tambaye su su ce matsalar su rashin kuɗi
ba biyan su.
Eh, da wuri ba shi suka ga min
cikin wannan hali. To wannan matakai kuka doka ku na irin waɗannan matsaloli da aka samu, ko kuma ko da yau shayara suna tiya suna dawowa ba karatu?
Dole ne mu wannan ba mu jin daɗin shi kan mu, mun yi son ai karatu tunda an yi son ƙasa ta ci gaba.
To yanzu in muka doka kaman wajen azuzuwa na karatu, kamar class dukan nan Masalata, akwai class isassu yara cikin class suka yi, ko kuma akwai wanda karatu cikin zanaki da sauransu?
To lalle akwai wanda kai cikin zanaki, kuma akwai wanda kai cikin class, saboda abin da ya rage muna akwai inda matsala ta sami mu, rashin masu karanta suwa. Sai zamantu su mu sanin, sai sun ka ku ne tambaye su, sai sun ka ku tamta mini cewa to saboda ba a samu mu sanin ba, amma sun ga me kamar daki da daki
wuri guda
eh
to wannan bai kaccin koso a samu yara da yawa cikin daki guda
a ce ba a samu kamtun ne zaman to kalas wi amma shi ta kalas guda kaga baki dan dole sai an samu matsala
kenan ko da yaushe an kazo da yaran za a iske su dale bisa dale na yi ake kenan saboda sun yi yawa cikin
matsalar ta di ta kawon ga abu amma in ba dan haka nan ba alhamdulillahi dan yaro suna iya kana su kokari
to tabobin wajen sha'anin karatun diya mata a matsayin ku na uwayen ƴan makaranta wane fadakarwa kuke ma uwaye
lalle muna kokari bisa ga a kawo su a sa su makaranta saboda an hoye ta shi mu bisa ga haka nan amma mu ma muna namu kokari su matan ma muna kwatanta musu saboda abin da hawan matsalan mu nan yanzu yaro wanda adda saura masu karatu duk uwaye su sun yi karatu maza da mata amma suna muna kwatanta musu zahura su ɗin su ko ba kike ba tunda mace in ba ta yi karatu ba mi ta yi
a dai ko wace shekara gwamnati tana alƙawarin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli game da karatun boko a cikin yankunan karkara a jamhuriyar Nijar sai dai har yanzu ana iya cewa da sauran rina kaba
ban sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai girma da daukaka ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Bissalam
a maza da mata don wazanni
tura gaida malamai karfe 11 da kusan minti 26 agogon mu nan birnin Washington DC ga kadan daga cikin radio ku aika mana ta email
Sako na farko yace Salam BOA Hausa haba tsohon shugaban kwamitin kudi na Majalisar Wakilan Najeriya Abdul Mumin Jibril kamata yayi ka bayyana a gaban kwamitin da'a don tantance gaskiya bisa zargin rashin adalci da ake maka domin ai ciki da gaskiya wakabata huda shi daga Adam A Adam Gashuwa wannan sakon kuma caye mai girma gwamna Bagudu dan Allah ka baiwa ma'aikatan kananan hukumomi kudaden su na hutu kamar yadda ka baiwa takwarorin su na jaha domin dukkan abin da ya koro ma'aikacin jaha ya tare da na karamar hukumar jihar Zawo yana jiransa daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi wannan sakon kuwa caye zuwa ga sashen Hausa na BOA rikicin da ya barke tsakanin shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na ƙasa da kuma jigon jam'iyyar tsohon gwamnatin jihar Lagos Bola Tinubu abin takeici ne ya kamata su fahimci juna su sasanta tsakanin su don ci gaba jam'iyyar na APC daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe wannan kuma yace muna kira ga madugun ƴan adawan kasar Gabon da ya rungumi kaddara ya baiwa sabon shugaban kasar su da aka zaba hadin kai da goyen baya domin ci gaban kasar su baki daya daga Muhammad Mai Kayan Miya Oji Quarters Gombe da Abdullahi Bature Bajoga wannan kuma yace rundunar sojan Najeriya kada ku yi kasa a guyo wajen kawar da shekau da ragowar mabiyansa ku dauki sabon faifan da kungiyar ta fitar a matsayin karfafa muku guyuwar kawar da ƴan tsirarin shugabannin da magoya bayan su da suka rage daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi Shin makullar yarjejeniya tsakanin gwamnatin kasar Colombia da ƴan tawayen FARC da fatan hakan zai kawo bunƙasar tattalin arzikin kasar da samar da zaman lafiya a kasar baki daya daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a Nasir Yunusa Garko mai bulo yace ya kamata shugaba Ali Bongo na kasar Gabon ka yarda kwallon mangwara ka huta da kuda tunda al'ummar kasar ka sun gaji da shugabancin ka domin ta haka ne kawai za a kawo ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa a kasar ku
Masu sauraro ga kanin labarai kafin mu sallama da ku.
Yau Litinin din nan idan Allah ya yarda za a rattaba hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya ta ƙarshe tsakanin gwamnatin Colombia da kungiyar ƴan yaƙin sankurin ƙasar matakin da zai kawo ƙarshen daɗaɗɗiyar tawaye a yankin yammacin duniya. Wannan mataki zai kawo ƙarshen yaƙin sarika nuke ga dangada wanda ya yi asali daga aƙidar ƙasar Cuba. Da kuma tsohuwar tarayyar Soviet a kan ƙasashe masu bin tafarkin mulkin demokuraɗiyya. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu Riek Machar ya buƙaci a yaƙi gwamnatin shugaba Salva Kiir matakin da zai sabunta ɓarkewar yaƙin basasa a ƙasar. Wannan kira yana ƙunshe ne cikin wata sanarwa da aka gabatar a ƙarshen mako bayan wani taro.
To madalla a gaishe ki masu aro duk da kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai mun ji ku da dare inda muka so mu jira ayinku dangane da batun yancin fadin albarkacin baki musamman a kafofin sada zumunta. Yanzu a madadin Jimmai Aliyu wacce ta taya ni gabatar da shirin da injiniya da ya aiki tare da mai kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu Julie Gresham a nan ne Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima amma kada ku zakuda domin ga tawagar yau da gobe za su ci gaba da gabatar da wannan shiri da zai mai da hankali a yau kan batun zamantakewan aure. A yi sauraro lafiya.